بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص والإحضار وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله.
أنا حد لن تنعوه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المأمورات. wannan littafi na farko a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin, wato shine Kitabul Ma'murat, littafin da ya kunshi abubuwan da aka yi umarni game da aikata su, kamar yanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya nema daga wajen bayinsa. Babul Ikhlas wa Ihdarin Niyya. Wannan babi yana bayani dangane da abin da ya shafi al-ikhlas, wato tsarkakewa niyya. Idan bawan Allah Subhanahu wa Ta'ala zai aikata wani abu daga cikin ayyuka, to yayi kokari ya zamanto yayi wannan abin dan Allah. Idan zai faɗi wani abu daga cikin maganganu, to yayi kokari ya zamanto ya faɗi wannan abin dan Allah, ba dan wai a ce shi wani ne ba, ko a ce shi wani ne. An gane ku? Idan aka ce al-ikhlas, wato shine ifradullahi subhanahu wa ta'ala fi da'ati bi qasdihi, wato shine mutum ya kadaita Ubangiji tabaraka wa ta'ala wajen aikata ayyuka na alkhairai, yayi nufin sakamako na Ubangiji ta'ala shi kadai, ba wai yana nufin ba dan yana nufin wato abin da ya shafi kyautaitayi na duniya ba, ko wani abu daga wajen bayin Allah. Wannan shine ake ce da shi al-ikhlas wa ihdarin niyyati. Sannan kuma wannan babe yana bayani dangane da abin da ya shafi ihdarin niyya, wato halartowa niyya. Bawan Allah ya zamanto a kowane lokaci idan zai aikata aiki, yayi kokari ya kusanto da niyyar shi a cikin zuciya, ya halarto da ita wannan aikin da zai yi shi, wato zai yi shi ne dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba dan mutane ba. Koda shedan ya zo ya ce mishi wani aikin nan da zaka yi saboda riya ne zaka yi shi, to yayi kokari ya kautar da wannan maganar da shedan ya mishi, wannan khuduba da shedan ya mishi, yayi kokari ya wurgi da ita yayi aikin shi. An gane ku? Fi jami'il a'mal, to abin da ya shafi ihdarin niyya fi jami'il a'malil bariza, a cikin dukkanin ayyuka waɗanda suke na bayyane, aikin da bawa zai aikata a fili karara, wanda jama'a za ta gani, ido kan iya gani, irin abin da ya shafi tafiya masallaci, ya tafi kasuwa ya siyo abinci, ya je shi masallaci ya bayar da sallah, ya tafi ziyara, to waɗannan dukkanin su yayi su da niyya wanda take kyakkyawa domin ya samu lada a wajen Ubangiji. Kaga zuwa kasuwa kamar yanda ma'aike alaihi salatu wassalamu ya faɗa a hadisi, gurin da yafi kowane guri rashin soyuwa a wajen Ubangiji su ne kasuwanni. To amma inda a ce bawa lokacin da zai tafi kasuwa zai tafi da niyya kyakkyawa, saboda ya je ya siyo abin da yake bukata a gidan shi na abinci ko na kayan miya, ya tafi da niyya kyakkyawa. Kuma idan ya je, dukkan waɗansu dokoki wanda addini na musulunci ya tanada ga wanda zai shiga cikin jama'a, zai kiyaye su, to zai samu lada cikin zuwan shi da dawowar shi. An gane ku? Allahumma amin. Wal ahwal hu wal aqwalil bariza, da kuma maganganu waɗanda suke a bayyane a fili karara, irin dukkan abin da bawan Allah zai faɗa da bakin shi, zai ta buka bakin shi ya fada ya zamanto wato ya fada ne dan Allah ba dan a ce shi wani bane ba dan a ce susuwa na bane ba dan a ce ita wance bace wato zai fadi kayan shi ne saboda Allah lokacin da zai fadi wannan maganar ya halarto da wato zuciyar shi a wannan lokacin wal ahwal sannan kuma a cikin dukkanin halaye wanda bawan Allah musulmi ya samu kanshi a cikin su yana cikin hali ne wanda yake na yarda ba wani wanda ya bata mishi rai ko yana cikin hali ne wanda yake na hushi lokacin da wani ya bata mishi rai ko waɗansu jama'a sun bata mishi rai to ya zamanto abubuwan da za su fito daga bakin shi ko abubuwan da zai aikata a tasarrufat din da zai ya zamanto ya halarto da niyya a wannan lokacin yayi su dan Allah subhanahu wataala saboda bawa a kowane lokaci zai kasance cikin halaye ɗaya daga cikin guda takwas din nan amma ya zamanto wani lokacin yana cikin yalwa wani lokacin a cikin kunci wani lokacin ana cikin farin ciki wani lokacin ana cikin damuwa wani lokacin ana cikin jama'a wani lokacin an rabu da masoya wani lokacin da lafiya wani lokacin kuma kishiyar rashin lafiya to haka yanayin yake dan adam a kowace rana in za ta fito yana ɗaya daga cikin waɗannan ko yana da waɗannan guda hudun bangaren ɗaya duka ya hada su ga yalwa ga lafiya ga abokanan zama wanda suke na arziki sannan kuma ga kuma wato mulmushi fara'a wani lokacin kaga wa'insu sun samu amma wa'insu ba su samu ba to ya zamanto dukkan halayen shi ga baki ɗaya wanda zai tsinci kanshi a cikin waɗannan halaye ɗin to ya zamanto ya yi ihdarun niyya in ya shigo cikin waɗanda suke masu farin ciki to ya gode wa Allah akan wannan farin cikin da ya samu kanshi dan Allah ta'ala ya kara mishi in ya tsinci kanshi cikin waɗanda suke masu kunci a wannan rana yana daga cikin masu karamin karhi wanda Allah ta'ala ya sa yana daga cikin almuqtir an gane ko to sai ya gode wa Allah akan wannan wato wannan jarrabawa da ya dora mai tarashi yayi hakuri kada ya kai kukan shi wajen wani Allah to sai Allah subhanahu wataala ya bashi ladan hakuri kuma daga karshe Allah ta'ala ya kawo mai budi ya kawo mai nasara wa annan nasara ma'as sabar an gane ko wal khafiya sannan kuma wannan babi yana magana akan ihdarin niyyati fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al khafiya cikin dukkanin ayyuka dukkan ayyuka waɗanda ake yin su a boye irin aikin zuci to shi ma bawa yayi ihdarun niyya a lokacin duk abin da zuciya ce wato takan iya halartowa to ya zamanto yayi ihdarun niyya a lokacin da zai aikata wannan aiki din sannan kuma abubuwan da suke al-aqwal al-khafiya ne ya zamanto yayi ihdarun niyya a lokacin yana cikin gidansa yana so zai salatin ma'aiki alaihi salatu wassalam to ya zamanto ya halarto da niyyar zai yi ne dan Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya bashi lada saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan wanda ya mai salati daya ubangiji ta'ala zai mishi goma wato ya halarto da wannan niyyar a lokacin da zai aikata wannan salati din ko zai istighfari ko zai karanta alqur'ani a masallaci ko a gidan shi ko a fadar shi to yayi kokari yayi haka nan na'am assalamu alaikum akaramakum Allah
ina ku shiga karatu kun Allah eh entafiya
na'am
masha Allah
قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وبنجي سبحانه وتعالى يا فدا اتكين القرآن يتي وما أمروا يهود ونصارى با أمرتي سو دا كومي با اتكين لتافن سنة التوراة والإنجيل با أمرتي سو با دا كومي إلا ليعبدوا الله face dai su bauta wa ubangiji ta'ala mukhlisina dina lahu halin kasancewar su suna masu wato kadaita ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala ay muwahhidina dina lillahi subhanahu wa ta'ala, halin kasancewarsu suna masu kadaita ubangiji tabaraka wa ta'ala da bauta. To wannan shine abin da aka umarce su a cikin littafin su na At-Taura da Injila. Hunafa'a, halin kasancewarsu suna masu karkacewa daga dukkan addinai waɗanda suka ci karo da addini na musulunci, wato suna masu yin riko da addini. Wa yuqimu salata, kuma su dinga tsayar da sallah waɗanda aka fardanta su a kansu. Wa yu'tu zakata, sannan kuma su dinga bayar da zakka wanda aka fardanta ta a kansu a lokacin da ya cancanci a fitar da ita. Wa zalika dinul qayyima, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa zalika, to wancananka wannan abin da aka umarce su da shi na bauta wa Allah ta'ala da kuma tsaye da sallah da bayar da zakka, dinul qayyimati, wato shi ne addini na jama'a waɗanda suke meƙaƙƙu a kan tulba ta musulunci. Wato dinul jama'ati al-qayyima shi ne addini na jama'a wanda take madaidaiciya waɗanda suke kamulallu mutanen kirki. Shine addini na Annabi Ibrahim, shine addini na annabawan da suke kafin Annabi Ibrahim, shine addini na annabawan da suka zo bayan Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Na'am. Wa qala ta'ala, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ina ku be kamu ko ko? To anan ya kawo. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce lan tanalul birra, da dai ba za ku samu sakamakon aiki na alkhairi ba, da dai ba za ku samu lada ba, da dai ba za ku samu aljanna ba, hatta tunfiqu mimma tuhibbuna, wato har sai kuna ciyarwa kuna yin sadaka dangane da abin da kuke so. Abin da kuke buƙatar shi zuciyarku take so, kuke son shi ruwa a jallo, to ku ɗauka ku ba da kyautar shi a wannan lokaci, to da irin wannan kyauta ce Allah ta'ala zai ba ku gidan aljanna. Ba wai abin da ya zamanto kun daina aiki da shi ba, in kaya ne mutum zai ɗauka ya bada, ya zamanto kayan da yake so ne zai ɗauka ya bada, wanda koda a ranar da ya ɗauka ya bada zai iya saka shi ya huta kuma ba za a ce mishi komai ba. Amma kare zamanto in kaya ne zai ɗauka ya bada sai kayan da ya koɗe, sawa ɗaya shi kenan ya lalace. In abinci ne zai bada sai abincin da ya ci ya ƙoshi ya ajiye, ya san in ya ajiye shi ma tsami ne zai, sannan kuma almajiri in ya yi bara a ɗauka a bashi. Ko kuma in abinci ne zai ɗauka ya bada sai abincin da ya fara bugawa, a ce to almajirai in suka zo su a ba su je su ci wannan. A'a, mutum ya yi kyauta da abin da ya san cewa ko da shi ne zai iya yin amfani da shi, saboda amfanin wannan abin bai huce ba a wajen shi, yana son shi zai ɗauka ya bayar. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar, sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, saboda tsananin kwaɗayinsu game da abin da ya shafi neman aljanna, Anas ɗan Malik wato ya rawaito cewa wanda yake agola a gidan shi, Talha, Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi, lokacin da Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan ayar kai tsaye sai ya garzaya ya tafi wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam, yana da kwai wata fakekiyar garka wanda ma'aiki idan ya samu lokaci kawai can yake zuwa ya zauna ya huta a cikin ta. Ruwan da yake cikin wannan garka ruwa ne mai daɗi, ma'aiki alaihi salatu wassalam yana buƙatar shi, ana ciko mai yana shan shi. Shikenan Talha ya tafi wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam, kuma kusa take da garin Madina, dan kusa take da masallacin Annabi. Ya ce ya Rasulullahi, ga yanda Allah ta'ala ya ce, ya saukar da ayan nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya ce ni kuma a cikin dukiyoyi ga baki ɗaya an san kasuwancin da yake kawo mini kuɗi, kasuwancin da bine ne nake, saboda Madina ƙasa ce ta da bine. yace to a cikin dabine da nake yi na garake na gabaki ɗaya ba garkar da nake samun dabine masu yawa a cikin ta kaman bayruha'a tafi kowace garka dabine dalilan haka ya zama to tafi kowace garka soyuwa a wajena yace ya rasulullahi wannan garka ta wana bayar da ita kyauta cikin ɗaukaka addini na ubangiji subhanahu wata'ala kai komai da ita duk yanda kake so fadaha haythu araka Allah kaje ka dora ta a inda Allah ta'ala ya umarce ka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato da ya ga wa wato maiki alaihi salatu wassalam lokacin da ya ji haka daga wajen wannan sahabi nashi yace bakhin bakhin zalika malur rabih zalika malur rabih inni ara an taj'alaha fil aqrabin ce madalla madalla wato wannan dukiya ce wanda zaka ci moriyarta dukiya ce wanda za a lullumka maka da ribarta wannan kasuwanci da kai yayi ce amma ina ganin ka je ka raba ta cikin ƴan uwanka makusantanka wanda kuke tare da su a kullum da kullum kike ne zo ya raba ta cikin ƴan uwan shi garkar da yafi kowace garka santa a cikin garaken shi to haka ya kamata a cikin abubuwan da kake da kake so to sai ka dauki wani abu wanda yake mai karfi ka bayar daga ciki to wannan shi yake nuni akan cewa lalle kana son ka samu wato lada na ubangiji subhanahu wataala wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wataala yace lan yanala allaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wannan aya ubangiji subhanahu wataala ya saukar da ita wato saboda rugujewa abinda ya kasance yana gudana a lokacin jahiliya idan mutane suka je suka kewaye ɗakin Allah shikenan in suka yanka wata hadayarsu sai su ɗako wannan jinin su kwaba a ɗakin Allah wato adadin kwabewar ka ɗakin Allah da jinin hadayarka adadin ladan da zaka samu so a ganin su in guri da yawa ka shafi to lalle zaka samu lada mai dimbin yawa in guri ka dan ka samu ka shafi to gwalgwadan kamar kumba kamar kayanta gwalgwadan yanda ka shafi ɗakin Allah gwalgwadan yanda zaka samu lada kamar yanda al-Imam al-Qurtubi ya kawo wannan atsar na Abdullahi dan Abbas a cikin tafsir din sa Allah subhanahu wa ta'ala sai saukar da wannan ayar Allah ya ce lan yanala allaha luhumha wala dima'uha luhumha namomi na dabobinku wanda kuke yankawa saboda neman kusanci zuwa ga Allah lan yanala allaha ba sa saduwa zuwa ga ubangiji namomin dabobinku da kuke yankawa alfaharin da za ku yi ba wai da girman nama za ku yi alfahari ba wala dima'uha wala yawan jina nayi na dabobin da za ku yanka kaga gwargwadon girman dabba gwargwadon jinin da za ta zubar to wannan yawan jininta ko girman namanta wannan baya saduwa ga ubangiji subhanahu wataala ai lan yasula ilaihi baya saduwa zuwa ga ubangiji ta'ala walakin yanaluhu taqwa minkum sai dai yanaluhu taqwa minkum at-taqwa minkum aiki na alkhairi wato aikin da bawa yayi shi dan Allah ya kiyaye dokokin Allah a cikin wannan aikin shine yake saduwa zuwa ga ubangiji wannan shi kadai ne yake saduwa zuwa ga Allah abinda bawa yayi shi dan Allah wannan shine yake saduwa zuwa ga Allah ba wai girman dabbar da ka yanka ba naman ba zai tafi zuwa ga Allah ba hakanan yawan jininta ba zai tafi zuwa ga Allah ba girman niyyarka da ikhlasinka wannan shine zai baka girman lada ko karancin lada ko rashin ladan gabaki ɗaya ma idan bawa ya zaman to ya zo shi yayi layya daga tafariyar dabba wanda ta zaman to mashuhuriya a unguwar gabaki ɗaya in aka ce wane ne lamba ta farko a layya zaka ce wani to amma yayi ta ne kawai saboda a ce shine wanda yafi kowa girman layya a unguwar to za a diba wani wanda yafi kowa kankantar dabba wanda shi kuma yayi kayan shi ne dan Allah ba dan a ce shi yana da ko ba shi da yayi kayan shi ne kawai tsakankanin shi da Allah ya zama to yafi shi lada shi wannan shatuhu shatu lahamin an gane ko kenan shatuhu sarat shata lahamin wato tinki yashi da yanka ko ragon shi da yanka dirkeke ya koma kawai rago ne na a ci nama shi kuma wancan shatuhu sarat shata wato udhiyatin layyar shi da yayi ta dace da layyar ta laye da dace da layyar saboda yayi dan Allah to shine abin da ayan nan take koyar da mu bawa idan zai aikata abu idan za ka yi layya wato kai da niyya wanda take kyakkyawa girman nama ko yawan jini ba zai sa Allah ta'ala ya baka yawan lada ba ko ya baka yawan daukaka ba dan ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور وبنجي سبحانه وتعالى يتي قل اكنيغو قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله الله تعالى يتي كتي دسو ان تخفوا ما في صدوركم idan kuka boye abin da yake cikin zukatanku idan kuka boye abin da yake cikin kira zunanku na abubuwa wanda suke na alkhairi ko na kishiyar alkhairi aw tubduhu ko kuma kuka bayyana ayyukanku kuka aikata su idan jama'a yana kanku kuka aikata su a fili karara ya'lamuhu Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya san aikin da kuka aikata bawa mahama fa'ala mahama yaktumin nas yu'lam wato duk yanda bawa yayi ta kokari akan ya boye wa mutane ya nuna wa mutane cewa aikin nashi wannan da zai yi dan Allah ne to in dai ba dan Allah bane to Allah shi kuma ya sani an gane ko haka nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta faɗa nana Aisha a karshe-karshen rayuwa ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wata rana yana gidanta cikin dare he tashi yana tashi zaton shi nana Aisha tana barci shikenan sai fita daga cikin ɗakin ta fitar shi fitarta yana kwaba kayan shi yana sawa takalmin shi ya huto ita ma ta ce ba da dadewa ba kawai ne ma na shirya na huto na bu bayan shi in yayi nan in yi nan in yayi nan in yi nan tace da na bu bayan shi tunani na wani guri ne zai je shikenan tace sai je shi ya tsaya a baki kabarin Madina ya jima a tsaye yana ta musu addu'a tace yana shayowa kwana kawai sai na shayo kwana sai naga ina waiwayawa kawai sauki yake ni ma sai in ƙara sauki tace na shigo gida na kwanta kenan shi ma ya shigo da ya shigo sai ya tambaye ni menene ke ce wanda duhuwar da na gani a gabana kaza tace ini ce me dalilin da yasa kina da tan an yahifa Allah wa rasuluhu alayki Allah da manzon shi za su zalunce ki tai shuru da ta so ta ce ba wannan bane take zo to kawai sai ta tai mahama yaktuni nas to alamhu Allah duk abin da dai kai ta fama ka boye wa mutane to Allah shi ya sani tace haka ne dalilin da yasa kawai na bika zalla ce a Allah da manzon shi ba za su zalunce ki ba yace lokacin da muna kwance a daki ɗaya mala'ika jibrilu ne ya sallama da yazo shi sai ya bani umarni cewa daga sama an ce in tafi in je in yi wa dan baki addu'a yace to abin da yasa bin tashe ki ba na gaya miki saboda jin tsoron kina barci yanzu idan na tashe ki zan sa ki cikin kadaici shi yasa na kyale ki daje to ya rasulullah idan na tafi baki wa me zan fada shine kuma sai ya ga mata addu'ar da ake idan za a shiga makabarta da kuma yanda ake yiwa wato addu'a ta alkhairi ga marigaya na'am an gane ko
na'am
shine autubuduhu ya'lamuhu Allah wa mahama takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lan haka wani mawaki yace na'am
wa ana amirul mu'minina ad أبي حفص عمر بن خطاب بن قيل بن عبد الأزى عبد الأزى بن رياح بن عبد الله بن قرب بن رضاح بن علي بن علي بن خاب بن يؤيم بن غالب بن ورشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو
امرأة لدنيا بالدنيا
لدنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برزبة
بردزبة
الجعفي البخاري وأبو حسين
وأبو
الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
نعم سي حديثي نفرقو a cikin wannan littafi kitabul ma'murat a cikin wannan babe babul ikhlas wato shine hadisi na amirul mu'minin hadisin umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda wato hadisi ne wanda yake da girma ƙwarai da gaske wajen abin da ya shafi addinin mu gabaki daya wato hadisi ne wanda ya dauki kaso mafi tsoka game da abin da ya shafi rayuwa ta dan adam da kuma aiki na dan adam hadisi na farko a wannan littafi shine hadisin umar dan khattab dan nufail dan abdul uzza dan rayah dan abdullah ibn qurd dan razah dan ali ibn ka'b ibn lu'ay ibn ghalib ibn al-qurashi al-adawi Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato amirul mu'minin umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu shine na biyu daga cikin khalifofi na ma'aiki alaihi salatu wassalam khalifa na biyu kenan wanda kuma shine farkon wanda aka fara yi wa laqabi da amirul mu'minin shugaba na mu'minai kuma yana daga cikin surukai na ma'aiki alaihi salatu wassalam ya aura wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu diyar shi nana Hafsatu wanda nana Hafsatu lokacin Umar dan Khattab ya so ya aurar da ita wato ga abokinsa Abubakar Allah ta'ala ya kare yadda da shi to a lokacin Abubakar shi kuma sun tattauna da ma'aiki manzo Allah ya nemi shawara a wajen shi yana so zai auri ita nana Hafsatu to yake ce mai ga yanayin da yake gudana tsakankanin shi da Annabi a yanzu amma ya kyale shi shiru kamar yadda zamu tarra a hadisin insha Allah ta'ala a baban da yake magana akan hifdhus sirri yace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innamal a'malu binniyat ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana cewa sani dai ayyuka kadai ana lissafa su ne a dora su a cikin mizani a zuba su a cikin mizani na bawa idan an yi su da niyoyi an gane ku innama sihhatul a'mal ka'inatun binniyat sani dai ingancin ayyuka gabaki ɗayan su suna tabbata ne idan an yi su da niyoyi amma dukkan aikin da aka yi shi ba da niyya ba aikin da aka yi shi kawai ta yi nayi ka ko aikin da aka yi shi gaba gadi ko aikin da aka yi shi kawai haka nan sibil to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bada lada akan shi ba to wannan waɗansu daga cikin malamai wato suka ce al-a'mal wannan jam'i ne an-niyyat shi ma jam'i ne to suka ce muqaranatul jam'i bil jam'i taqtadul qismata ahadan wato yanda aka zo da al-a'mal jam'i aka zo da anniyat jam'i to akwai buƙatar dukkan aikin da bawa zai aikata shi ya zamanto ya mishi niyya wanda take tashi ta kanshi kal ya hada ayyuka na alkhairai da yawa guda hudu ko biyar kuma yace zai musu niyya guda daya an gane ku haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa to sannan kamar yanda ibnu rajab al-hanbali a cikin littafin jami'ul ulum wal hikam yayi bayani akan abin da ya shafi akwai ayyukan da la tahtaju ila niyyatin akwai irin ibadar da bata buƙatar a ce sai kai niyya irin kaga alwala waɗansu daga cikin malamai ba su sa bai niyya tana daga cikin sharuɗa na alwala an gane ku irin abin da ya shafi mutum ya baka ramce zaka maida mishi ramcin da ya baka baya daga cikin kaga wannan ibada ne addini na musulunci ya tsara yanda zaka je ka nemi ramce a wajen mutum ya baka kuma in ka tashi zaka maida mishi ka maida mishi maida ramce wannan in ka yi shi da niyya kyakkyawa lada zaka samu to ba wai ba a shartanta ba dole sai ka yi shi da niyya kuma biyan wannan bashi yayi in ka tashi maidawa aka abin da ya shafi kana da tufafi mai najasa zaka wanke shi ba shartanta wannan ba mutum ya baka ajiya ya zo shi amsar ajiyar shi kace to sai na yi niyya yanzu raina a bace yake kai hakuri hal in yi niyya aka ni ba za ka yi wannan ba don haka wannan kenan amun ne yuradu bihil khas wato amun ne wanda akwai wato abubuwan da za su iya shiga kalkashin shi kuma akwai abubuwan da ba sa shiga kalkashin wannan ayyuka an gane ko wa inna ma li kulli mri'in ma nawa ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace sani dai kadai wato ana rubutawa ne ga kowane mutum sakamakon abin da yayi niyya ma'ana wa inna ma yuktabu li kulli mri'in thawaba ma nawa sani dai kadai ana rubutawa ne ga kowane mutum ladan abin da yayi niyya to nan akwai wato tafsili gwalgwadon niyyar ka gwalgwadon yanda zaka samu dimbin ladanka to bangaren niyya ba kowane lokaci bane idan ka aikata aiki da niyya kyakkyawa zaka samu lada dole ya zamanto aikin nan da zaka aikata shi na alkhairi ya tabbata wato akwai ruwa ta addini na musulunci amma dukkan ibadar da ya zamanto ba ta da gurbin zama a cikin addini na musulunci wato idan ka ce zaka yi ta da niyya kyakkyawa kuma ka samu lada ba wani ladan da zaka samu saboda dukkan ibada tauqifiyya ce duk abin da ya shafi ibada ni ko kai ko suwa ne ba za su iya shar'anta abin da Allah bai shar'anta ba dukkan abin da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su shar'anta shi ba to ba yanda za a iya zamanto mashru'i ne a gare mu mu hadu mu ce mu yi shi shi yasa dole bayan an samu al-ikhlas to dole sai an samu mai al-mutaba'a kamar yanda yana daga cikin shartu qabulil amal al-ikhlas thumma al-mutaba'a amma idan aka rasa ɗaya daga cikin su to aiki ba zai samu amsuwa ba kayi aikin kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koyar sai dai kash aikin kayi shi ne dan waɗansu Allah ba zai amsa ba kayi aikin dan Allah kai kayanka amma kuma manzon Allah bai koyar da wannan aikin ba shi ma Allah ba zai amsa ba dole sai an hada waɗannan guda biyu faman kanati hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli shehu yace faman kanati hijratuhu ila Allah dukkan wanda hijrarsa da yayi ta daga birnin Makka ya tafi Madina yayi ta ne zuwa ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi sakamakon hijrar shi yana komawa ne zuwa ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato anan abin da yake nufi akwai wato al-hasr a ciki man kaga umumiya ce an gane ko to dukkan wanda yayi nufi da hijirarsa lokacin da zai bar makka ya kauracewa makka kaga makka irin kama a yanzu ne a ce ka tashi ka kauracewa Niger gabaki ɗaya ka je ƙasar da baka da kowa a can kaga zaka rabu da masoya da iyaye in dan kasuwa ne kai duk abakan kasuwancinka gabaki ɗaya za ka kaurace musu ga gidanka ka gina shi kwantsame man gida ga shi gabaki ɗaya kana da kai dangi fadar ku wanda in aka ce fada ta cika ba wai ka kaurace ka bar Niger ba ko a cikin garin Niger a cikin kasar ta Niger kake in kai kira gida aka ce yanzu fada ta cika kawai kai kade ne baka na ji za ka yi kaman kai wani mazari ka taso to amma waɗannan dukkanin su gabaki ɗaya ka kaurace musu saboda Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ya zamanto ka samu lada wanda yake mai girma Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wato fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi thawaban wa jazaan an gane wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay to dukkan wanda hijrar shi ko da yayi ta wato barin makka sa da yayi ya tafi madina yayi ne lidunya saboda duniya saboda duniyar shi yusibuha wato da yake tattalinta duniyar shi harkar shi ta kasuwanci gabaki daya waɗanda suke kiliyan din shi ne manya sun yi hijira sun tafi Madina yaga in ya zauna a Makka tohwa jarin nashi zai cinye yana murmurar shi da kadan kadan zai maida shi gabaki daya zero yace to wannan dole kenan nima an tashi in bi su yaya haka ne saboda tattalin wato duniyar shi saboda ya kiyaye duniyar shi aw imra'atin yankihuha ko kuma ya zamanto yayi hijirar shi ne ba dan komai ba saboda khatibar shi masoyiyar shi wanda yake so zai aure ta da ita da iyayenta da family din su gabaki ɗaya sun kaura sun hijira sun tafi Madina to sai ga hushuwa ba shi da amfani a Makka dama zaman da yake nata ne igana shi ma tashi ya gama kaya rana kai tsaka aka ce mallam ina za ka yi ci can zan tashi ce san za mu je kasar manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ku to yaya haka ne amma kawai saboda auren ita wannan yarinyar kawai ita ce dan ta dan mishi dai wata shagwaba tace to ba wani zancen wannan ni yanzu bazan aure ba wanda ba dan Madina ba yayin shi yace in dai haka ne an kare rana kai tsaka da ya ce shi ba ya tashi ba aka ga yana tattara aka ce wani me zaka yi wanki zaka yi bai ce wani irin wanki kana a wanki da guga da komai yace ina zaka yi ce Madina garin manzo kenan za ta tashi to idan ya zamanto yayi ne saboda auren mace da yake so ya aura to fa hijratuhu ila ma hajara ilay to sakamakon hijrar shi ya koma zuwa ga abin da ya hijira zuwa gare shi to anan ma'ana ba shi da wani sakamako ba shi da wani lada ko nasisin kobo a wajen Allah yanzu abin da ya hijira ta dalilin sa in ya auri wannan matar da ya hijira a dalilin ta to alhamdulillah wato an ci nasara in bai aure ta ba wani lada da zai samu haka nan kasuwancin nashi wannan da ya tattali harkar arzikin shi da ya tattali kal ya kari ya tafi Madina in harkar arzikin tashi hada tashi da su ta dore musu ce ba to muna baki yanzu ana in muka dauki kai ina zamu je mu baza yana da muna ne yana ta wannan hale murmure arzikin nashi ya cinye to kaga nan abu bai yi kyau in ya zamanto wato ya dace da ya tafi shikenan halma kiliyan ya kara samu shikenan wannan arzikin da ya samu kawai shine riba shi to kaga anan kowa daga cikin su bangaren abin da ya shafi wato tafiya kowa daga cikin su ya tafi ya bar makar ayi al-intiqal min daris shirki ila daril iman wanda wannan a farkon musulunci yin hijira daga Makka zuwa Madina yana daga cikin sharadi na imani na mutum idan mutum yace ya shiga musulunci amma kuma bai yi hijira ba daga Makka ya tafi Madina to hijirar shi musuluncin shi a rage yake an gane ko to ana nan ma'aiki alaihi salatu wassalam yace la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatu wato kuma yanzu ba wani wajibcin yin hijira daga Makka zuwa Madina bayan an bude birnin Makka ta koma wato kasa ta musulmai shine aka cewa wani daga cikin malamai wato yayi sharhi na Sahih Bukhari yace ila hijrata ba'da al-fath yanzu ba wani sharhi da zai na Sahih Bukhari bayan fatul bari eh yace ba wani sharhi da za a yi na Sahih Bukhari wanda zai shahara a duniya bayan fatul bari ya bayyana
Allah
eh wana fatul bari ya shahe komai duk wanda yake neman sharhi na Bukhari ya samu fatul bari shine la hijrata ba'da al-fath eh ba wani sharhi da zai tasiri ya samu amsuwa a wajen jama'a na Sahihul Bukhari kaman fatul bari an gane ko fatul bari kenan to wannan hadisi yana nuna mana wato muhimmancin niyya a cikin ayyuka gabaki da kaga hijira tana daya daga cikin sharuɗa na musulunci na mutum a farkon musulunci amma kuma gashi mutum yayi ta amma bai kubuta ba dole sai ya zamanto abin da yake cikin zuciyar shi yayi daidai da abin da ya yin shi a aikace a bayyane amma in ya zamanto ya saba to abin da yake cikin zuciyar nashi da shi za a yi la'akari ba da abin da ya aikata a bayyane ba kaga a fili karar zaka tabbatar mishi da me hukuncin wanda ya hijira amma kuma a badini ba zai samu bala dan wanda ya hijira wanda duk ayoyin da suka zo suna yaban al-muhajirun da al-ansar kaga shi ba zai shiga ba cikin al-muhajirun duk ayoyin da suka zo a kan tabbatar da fadala ta wanda ya hijira daga Makka ya tafi Madina wannan ba zaka samu ya ciki ba saboda yayi ba dan Allah ba wannan farkon musulunci kenan haka manzon Allah abin da ya fara ga ya musu kenan bangaren abin da ya shafi idan bawa zai yi aiki ya aiki da dan Allah yayi ikhlas kuma wannan kamar yanda al-Imam Uthaymeen Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace wannan yana nuni akan wulakancin duniya a wajen Allah rashin muhimmancin ta Allah bai ba ta da wata kimar komai a wajen Allah muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisi an hadu akan ingancin sa malamai sun hadu akan ingancin sa yana nufin muttafaqun alaihi kenan rawahu imam al muhaddithina limamai guda biyu na malaman hadisi sun suka rawaito wannan hadisi idan aka ce imamul muhaddithin na farko shine wato al-imamul bukhari amirul mu'minin fil hadith kina shugaban mu'mine fa kullu man yati ba'dahu yakunu iyalan alayhi dukkan wani malami da zai zo bayan al-imamul bukhari zai zama to almajiri ne ga al-imamul bukhari ko almajirin imamul bukhari ne mubashara ko kuma ya zama to almajirin al-imamul bukhari ne bi wasitati an gane Abu Abdullahi na farkon su shine al-Imam Abu Abdullahi baban Abdullahi Muhammad ibn Isma'il shine Muhammad dan Isma'il dan Ibrahim dan Mugira dan Bardizba al-Ju'fi maulahu al-Bukhari shine al-Imam al-Bukhari wato wanda ya fi shahara da sunan kauyen su wa Abu Husaini Muslim ibn al-Hajjaj sannan kuma nabiyin shine al-Imam Abu Husain Muslim dan Hajjaj dan Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radiyallahu anhuma yardal Allah ta kara tabbata a gare su fi sahihaihima wato a cikin ingatattun littattafan su guda biyu shi Bukhari a cikin littafin sa Al-Jami'ul Musnad As-Sahih shi kuma Muslim a cikin littafin sa Al-Musnad الذين هما اصح الكتب المصنفه وند ودنن لتتفاي غدا بيو دا صحيح البخاري دا صحيح مسلم سونه مفي انغانچن لتتفاي ودند اكا روبوتاس لتتفاي ودند مالماي سكا روبوتا تو سونه مفي انغانچ اذا كتري القراني وند زاكا كاوو شي امرتبه تا فرقو بايان القراني شينه صحيح البخاري wanda za a kawo shi a martaba ta biyu shine Sahihu Muslim maganar al-Imam Shafi'i ba ta cin karo da juna da wannan maganar al-Imam Shafi'i yace ma ba'da kitabillahi ala wajhil ardi kitaban asahhu min muwatta'i malikin ba wani littafi mafi inganci wanda shine wato ba idan ka cire al-Qur'ani ba wani littafi mafi inganci sama da muwatta'i al-Imam Malik to wannan saboda lokacin da al-Imam al-Bukhari a lokacin da al-Imamu Shafi'i ya faɗi wannan maganar ba a ma haifi Imamu Bukhari ba saboda shekarar da aka haifi al-Imamu Bukhari lokacin al-Imamu Muslim yana da shekara kusan 44 aka haifi al-Imamu Bukhari al-Imamu Shafi'i yana da shekara kusan 44 aka haifi al-Imamu Bukhari kuma bayan al-Imamu Bukhari yana da shekara 10 kacal ne wato al-Imamu Shafi'i ya bar duniya kenan lokacin babu sahihul bukhari shi yasa ba cin karo da juna cikin maganganun nan guda biyu maganar shi al-Imamu Shafi'i da kuma maganar malaman hadisi na cewa asahu kitabin ala wajihil ardi ba'da al-Qur'an shine sahihul bukhari saboda a yanzu ba wani littafin da zaka kawo ka hada shi da sahihul bukhari wajen inganci an gane ko na'am alhamdulillah العلم إنه سبحانه وتعالى وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.